الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kankan da kai da mika kokon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya musu rahama da jinkai ya kuma yafe musu kurakuransu mu da muke raye Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan ibadu da muke a wannan wata da addu'o'i da muke a wannan wata da dukkan sauran ayyuka na nagarta Allah ta'ala ya karbe su ya amsa mana wurare da muka kasa a matsayin mu na ƴan adam muna roƙon Allah ta'ala a cikin rahamarsa Allah ya yafe mana abubuwa da suka dame mu a kasar mu Najeriya tun daga matsala ta tsaro gurbacewar tarbiyya mutuwar zuciya talauci da kuncin rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa wa kowa a ciki wanda yake da matsala Allah ta'ala ya magance mana waɗanda suke tada fitintunu kala-kala tun daga terrorism banditry da kidnapping muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su in ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'i da suka wawuso ya kare a kansu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na tara darasi na 19 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1447 insha Allah ta'ala muna cikin suratul nisa sura ta 4 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama jiya mun tsaya daidai kan aya ta 12 yau za mu tashi akan aya ta 13 insha Allah gabanin karatu dazun mun rufe tafsiri na iyaye mata wanda muka yi waɗannan gajerun surori guda 10 daga suratul fil zuwa suratul nas muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi ga baki daya bayan tashi a karatu kuma na koma gida nake samun labari akwai wani wanmu bawan Allah na kwarai da Allah ya dauki rayuwarsa kusan wata 2 da kadan Allah ta'ala bai sa na sani ba dazu dotansa wato Esther take gaya wa iyali na a darasi na mata cewa ai babanta ya rasu kuma ta san alakarsa da malam har ga Allah ban sani ba duk da dai mutum ne mai muhimmanci gare ni mai muhimmanci a society amma wallahi ban ji labari ba Allah ya boye labarin daga gare ni shine barista Abdul Ghani Muhammad Bello asali da shine national president na Muslim Lawyers Association of Nigeria gaba daya ya shugabanci dukkan lauyoyi musulmai na Nigeria ya zama shugaban su mutum ne mai riko da addini mutum ne mai sanin ya kamata mai halin dattaku mai kishin addini da kuma kasa gaba daya mutum ne mai son taimako mutum ne mai zumunci mutum ne mai juriya da haƙuri, mutum ne mai yafiya. Rabona da shi na ƙarshe shi ne ya yi ciyarin wani taro da na gabatar da lecture a Gombe State University, wanda Muslim Lawyers Association of Nigeria suka shirya Gombe branch. Idan zan tuna zai zama kaman 20 ne ga April 2025, kafa da shekara ɗaya. Muna wurin mun gada da shi a high table, mun yi taɗi da makamantansu. Not knowing cewa ashe a ƙarshen December na samu labarin Allah ya ɗauki rayuwarsa kamar yadda ake gaya mini ɗazu. Lecture lokacin da ya yi magana ne a kan the future of legal practice, how artificial intelligence is revolutionizing the profession. To da yake lauya ne kuma wanda suka shirya ɗin a ƙarƙashinsa suka yi aiki a baya, to shi ya zo ya ciya ne. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da ‘yan uwansa da jini da sauran lauyoyi da suka yi aiki tare da wanda ya shugabance su da abokanansa da makwabtansa da dukkan jama’ar da suka taɓu dalilin mutuwarsa. Allah ta'ala ya gafarta masa ya yafe masa, kuma Allah ya ba kula don haƙuri. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci bayansa, Allah ya kula da zuriyarsa bayansa, Allah ya kula da zuriyarsa bayansa. Dukka cikin taronmu a nan a zahiri ko a masu sauraron mu, duk wanda aka masa rasuwa, muna roƙon Allah ta'ala ya bashi ladan haƙuri, ya kuma gafarta wa mamatansa ko mamacinsa ko da mu bamu samu labari ba. In akwai tambaya mai munasaba, injiniya bismillah.
Malami, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum.
Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sai Allah ya ji gan iyayen malam da na rahama.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace tambaya.
Na'am.
Gonan ce aka yi ta masallaci kuma ta kai nisabin zakka. Shin akwai zakka a amfanin gonan? A shawarwa lafiya daga Umar Abubakar Yobe.
Imam an-Nawawi rahmatullahi alayh a cikin littafinsa na Al-Majmu', volume na 5, namba na 481 zuwa da 2 zuwa da 83, ya ce a inda yadda aka faɗi tambayar haka take, ya ce babu zakka a kan amfanin gona na masallaci da yake masallaci da aka yi don public interest. Dukkan abin da yake public interest ne, ba mallakar wani mutum ɗaya ba ko wasu taron jama'a da suka hada kuɗi suka yi, an yi shi don public interest ne, to a magana mafi inganci babu zakka a kansa. In amfanin gona ne aka yi shi na public interest, masallaci ne, masallacin nan ba na mutum ɗaya ba ne, wakafi ne na al'umma ne gaba ɗaya, sai masallacin ya fara yin noma don ya samu kuɗin shiga ya yi wasu harkoki, wannan amfanin gona na masallaci a magana mafi inganci babu zakka a kansa. Saboda dalili na farko, idan muka duba zakka an wajabta ta ne akan abin da mu muka mallaka ɗaiɗaiku, kamar da tafsirin Ibn Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya tabbatar da khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. A ƙarƙashin wannan aya cikin suratul tauba ko aya ta 103, yana cewa dukkan abin da aka tara shi don public interest ne, to a ka'ida ta addini babu zakka a kan wannan gaba ɗaya. In dai public interest ne, ba a cire zakka a kai. Don haka idan masallaci ya tara kuɗi, wannan kuɗin sai ya tara sai ya yi noma, to ya zama public interest. To public interest babu zakka kwata-kwata a kai, insha Allah ta'ala. Haka Sheikh bin Bas rahmatullahi alai ya ƙara da cewa a cikin Majmu'un fatawa nasa, volume na 14, namba na 37, yana cewa ko da kuɗi aka tara na gina masallaci ko na gina community school ko na gina makabarta ko gina wani abu mai kama da haka, yace ko da kuɗin nan ya kai zakka, to ba za a cire mar zakka ba. Wanda ya masa tambaya yace shi ne aka bashi kuɗi na gina masallaci, kuɗin ya shekara a wurinsa ba a fara ginawa ba, amma ya kai zakka, za a cire zakka? Yace ba za a cire ba, don masallaci public interest ne. Tunda ba individual interest ba ne, ba a cire zakka a kuɗin da yake na public interest. Sai yace ba za a cire ba, amma tunda an baka kuɗin gina masallaci, to to abin da ya dace kai a gaggauta gina masallacin. So da haka any kudi da yake mallakan masallaci ne na account, makaranta ce ta community aka yi ta ba individual makaranta da wani investing ba, kudi ne na makabarta, kudi ne da aka tara don ayi wani ainihin empowerment center na community ba na individual ba, da kudin da abin da ya shigo a ka'ida babu zakka a kai. Wannan shari'a ta yi sauki akan insha Allahu ta'ala babu zakka, don haka wannan tambayar babu zakka akan ta insha Allahu ta'ala. Ah to dai assalamu alaikum. Alhamdulillah muna maraba da ɗaya daga cikin ƴan uwanmu kuma wa ga alaramma Abar gwani Abdullahi Abba Zaria, shi a matsayin wa yake gare shi da ya ba su sani ba. A'a ni da yake muka ga mu ce mun yake ina kanina. In mun gabu da shi ce mun yake ina kanina. So ga gani ya ce kai ka ce baba, shi ya ce kai kani ne. So ne kake zuwa faɗa? Shi ne Right Honorable Dr. Tajuddin Abbas, wanda yake kuma speaker na House of Representatives. Muna maraba da zuwa kai, Your Excellency, Allah ta'ala ya albarka. Shugabanci da ake, Allah ya ƙara jagoranci, Allah ya ɗora ku akan daidai, shaidan Allah ya sa ku fi ƙarfinsa, duk abin da zai kai ku aljanna Allah ya ba ku ikon yinsa, abin da yake gayyato fushin Allah, Allah ya nisance ku daga gare shi, duk abin da zai ƙara tsoron Allah, Allah ya taimake ku akai, duk abin da zai ƙara muku tausayin talaka, Allah ya taimake ku akai, duk abin da zai kuntata wa talaka, Allah ta'ala ya nisantar da ku daga gare shi da mu gaba daya. Nauyi da Allah ya dora muku, Allah ta'ala ya sa ya zama sadadin da za ku bi shi ku shiga aljanna. Muna maraba da zuwa insha Allah da dukkan jama'ar da suka rako shi insha Allah. Ta bismillah.
Na'am, malami tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah madaukakin sarki ya cikin iyayenmu baki daya.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Idan Allah ya yi niyya ka karanta wa malam tambayan nan nawa.
Na'am. لجنة الدائمة للبحوث العلمية أجيرن غانم فتاويين سو فولوم نتاكوس أنمبا نباكوي سنشي أنا ينسو جل ربك نوا كلا بيوني أكوي قبل السلام أكوي بعد السلام غبنن أي سلما دكما باين أني سلما سوكا چي واندا متن يي رجي أسلا وانا أبو يمن تا يرجي تو أكا إلا باين يا كمال تهيا gabanin yayi sallama sai yayi sujada daya ya kara yin na biyu, idan ya dago a magana mafi inganci ba sai ya kara yin tahiyya ba sai ya sallama. Idan kuma kari ne mutun yayi a sallah, to a kaida zai bari sai ya fita a sallah din yayi sallama, sai yayi sujada guda biyu, sai ya dawo ya zauna yana zama ba sai ya kara tahiyya ba sai yayi sallama. Sannan sai suka ce na uku, idan mutum ya samu kokwanto amma yana rinjayar da wani abu akan wani abu, to a ka'ida suka ce zai yi qabla salam ko ba'da salam. Ba'da salam. Amma in ya samu kokwanto akan abu biyu, ya gagara rinjayar da ɗaya akan ɗaya, babu rinjaye, to anan zai yi qabla salam ne. So duk inda ka rinjayar da wani abu kana ga 60% da ina ga nayi, 40 ban yi ba, to ba'da salam ne. In kuma kokwanton ya zama 50-50%, babu ɗaya da ya rinjaye ɗaya, to anan qabla salam ne. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni ya fitar da su hukunce muhimmai akan sujadar rafkanuwa a sallah, shine sujada na forgetfulness. Yana cewa a cikin volume na uku namba na 389, yana cewa idan mutum yana cikin sallah sai yayi wani abu na shari'a amma a wurin da ba nasa ba, min babil misal, a cikin ruku'i ana subhana rabbiyal azim, sai manta a ruku'i sai wanda ake asjada subhana rabbiyal a'la, yace kaga abu ne an shar'anta amma sai dauko addu'ar sujada yayi ta a ruku'i ko ya dauki ta ruku'i ya sujada anan yace idan ya idar da sallan zai yi sujada ta me zai yi ta ba'adi amma sai yace inda zai yi ba'adi shine idan yana ruku'in sai subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sai ya tuna ai ba shi bane sai yayi deletin wannan sai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim to kaga wanda ya deletin din nan ya zama kari to anan shine ba'adin amma in ku yayi kokari yayi wanda ba shine a gurbin ba kuma bai meye ba sai bayan ya idar da sallar ko kuma ya bar gaban sai ya tuna to anan magana mafi inganci yace kabli zai yi iya da littafi mai muhimmanci dan pamphlet ne mai muhimmanci sunansa risalatun fi ahkami sujudus sahwi wato message ne akan yadda yake karantar da mu yadda ake kokarin gyara sallah in ta bace yana da hukunce hukunce da dama tambayar ka ta biyu shine cewa zai yi kabbara ne yana zaune ko kuma idan yana tafiya dukkanin kowanne ka dauka akwai dalili mai karfi amma wanda yafi karfi shine cewa in zaka tafi sujada ta rafkanuwan zaka yi kabbara lokacin tafiya saboda hadisi da yake muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi wanda Imam al-Bukhari rahimahullah ka shi hadisi na 403 manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa yukabbir hina yasjudu yana kabbara ne a lokacin da yake yin sujada kaga hina iya nufin kaman a time da kake yi ba a lokacin zaka yi kai ba a lokacin da yake yi ne so da haka lokacin da zaka yi kabbara na sujudu sahwi Allahu akbar to kana kabbaran kana tafiya sujada wace addu'a ake yi ala ayi halin ba a samu wata tabbatacciyar addu'a ingantacciya ta sujudu sahwi ba sai dai wannan hadisi shi ma ya shiga cikin babin sallu kama ra'aytumuni usalli hadithin Malik ibn al-Huwairith na 603 a Bukhari cewa ana yin addu'a ce irin wanda ake a cikin sujadar sallah subhana rabbiyal a'la ko subuhun quddusu rabbul mala'ikati waruh ko wata addu'a tabbatacciya in aka yi ta yayi sai mutai Allahu akbar yi sujada daya ya dago ya kara Allahu akbar ya sake dagowa yana dagowa sai yayi sallama ba sai ya kara yin tahiyya ba in ya kara tahiyya kuma sallarsa ta yi bata baci ba wallahu ta'ala a'lam zamu tashi a cikin suratul nisa insha Allahu ta'ala daidai kan aya ta nawa ranma aya ta 13 ne ko jiya mun kammala magana akan rabon gado ya dauke mu kwana 3 da ya shafi haƙoƙin rabon gado wanda ake ba wa iyaye idan da ya rasu wanda ake ba wa ƴaƴa idan iyaye sun rasu sannan kuma da wanda ake ba wa ƴan uwa wato kaman mata in miji ya rasu da wanda ake ba wa miji in mace ta rasu da kuma ƴan uwa ta bangaren mahaifiya to wadannan su muka yi magana akai kwaya ɗaya ne ba mu yi magana ba shi kuma yana ƙarshen suratul nisa aya ta 176 ita ce aya ta ƙarshe wannan kuma ta me nisan kwana ne a cikin mu dan wanda zai ga ƙarshen nisa'in nan sai wanda Allah ta'ala ya sa yake da ƙarin kwanaki mai yiwa mu gani mai yiwa ba da mu za a yi ba da wasu za a yi wallahu ta'ala alam Allah dai dauki rayuwar mu da imani abu ne na nisan kwana Allah ne ya san me zai faru Allah shi sa mu wanye lafiya aran ba bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن يحبهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
الله يتي تلك حدود الله ونسون إياكوكين الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله waɗancan da aka bayyana su ne iyakoki na Allah. Waɗanne ababe? Shi tilka kaman ismul ishara ne a larabci, wato ana pointing. In ka ce haza wannan, in ka ce zaka wancan, is far from you. In ka ce hazihi wannan, kusa da kai. In za ka ce waccan, sai ka ce me?
Tilka.
Tilka waccan, abinda yake far away, sai ka ce tilka. So Allah ya ce tilka hududullah, waɗancan limit ne na Allah, iyakoki ne, jurisdiction ne na Allah. Ya sanya iyakoki, ayi kaza kada ayi kaza. Shi yasa Allah ta'ala yana da jurisdiction nasa. Akwai jurisdiction na yi nayi abin da yake wajibi gare mu, akwai jurisdiction na ya haramta cewa kada a kuskura a aikata. Duk abin da yake na wajibi, sallah, zakka, azumi da muke a yanzu a Ramadana, ciyarwa fi sabilillahi, biyayya ga iyaye, kula da iyalai, biyan kudin makarantar yara, kula da tarbiyyarsu, duka jurisdiction ne na Allah na me na umurni. Ba mu cin abinci da rana a Ramadana saboda jurisdiction ne na Allah ya haramtar da a ci abincin. Shi yasa a ciki Allah ya ce yayi setting limit. Limit din akwai na kuyi nayi, na akwai ku bari mun bari. So da yace tilkan nan ishara ne zuwa ga hukuncen gado da muka karanta. Inda Allah ya raba gado. Kamar yadda muka faɗa a farkon musulunci a lokacin jahiliya, ba a ba wa mata gado. Uwa ma da mutum ta haife shi, ana iya raba gadon babansa a bashi ita a gado. Ya ɗauki uwarsa a matsayin kadarar gado, wani ya kai ta gida yana mu'amalan aure kamar yadda babansa yake zama da ita. Ba a ba wa matan aure gado, ba a ba wa 'ya'ya gado. Zuwan musulunci ne wajefta cewa kar a raba mata a gado, bayan kada a raba su, yanzu su ma suna da haƙƙi a cikin gadon. Gabanin zuwan musulunci babu wannan. In muka duba irin ancient Greek civilization da ancient ainihin kaman Egyptian civilization da ancient Roman civilization, a tarihinsu gaba ɗaya ba a ba wa mata gado. Before zuwan musulunci, waɗannan civilization sun ba su ma san mace na da haƙƙin gado ba. Sanda addinin musulunci ya yi emancipating mace, ya ce a ba ta gado, su ma suka fara bayarwa. Shi yasa Allah ya ce wannan raba gado da muka yi, tilka hududullah, iyakoki ne na Allah. Kar ku zo ku yi challenging, me yasa aka ce wani one o ba kaza, wani one o ba kaza. Ai Allah ya riga ya yi limit. Akwai inda ake ba da 1 over 2, akwai 1 over 4, akwai 1 over 8, akwai 1 over 6, akwai 1 over 3, akwai 2 over 3. Waɗannan su ne fractions guda shida da Allah ya kira su a Ƙur'ani na raban gado. Sai kuma masu cin gado bil asaba, wanda suke jira a raba wa kowa nasa abin da ya saura su zo su ɗebe. Shi ne kamar ɗa namiji yana da asaba, baba yana iya samun asaba, ɗan uwa na wurin uwa da uba, in mutum ya rasu na kalala, shi ma yana da asaba. Su ne wanda ba su da limit, sai an ba wa duk wani mai rabo-rabo abin da ya saura su sai a ba su. To yadda Allah ya raba nan sai ya ce mana tilka hududullah, wannan iyakokin Allah ne. Ma'anan hudud jam'i ne na haddun. Haddun shi ne singular, hududun kuma plural ne. Larabci ana ce masa jam'u taksir, wato plural ne da aka karya siffar singular nasa. So da aka ce tilka hududullah, iyakokin Allah ne waɗancan. Inda an ce tilka haddullah sai ya zama wancan iyakar Allah ne. To sai ya zama iyakokin na Allah limit da ya saka, ashe ba ɗaya ba ne, suna da yawa. A ɓangaren umurni akwai limit, a ɓangaren hani akwai me limit. Don haka tilkan nan a nahawu ka'ida ismul ishara ne, kuma muftada ne. Hududullah ɗin mudafun wa mudafun ilayhi ne, kuma asluhu shine khabarul muftada. So don haka tilka hududullah, waɗancan dukkaninsu iyakoki ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakokin Allah a shari'a ga dukkan halittunsa na mutane, saboda shi maganar Allah a Qur'ani ba ta takaita ne zuwa ga musulmi kadai ba, dukkan dan adam da aljani Allah ta'ala yana magana da shi a Qur'ani. limit na Allah iyakokin biyu suke rabuwa generally na farko akwai hududul wajibat al'amura na wajibai da Allah ya umurce mu salla zakka azumi kyautatawa iyale daukar nauyin iyalai kiyaye haƙƙin makwabta cire zakka raba gado duk da makamantan su wannan kaga abubuwa ne na wajibai akwai kuma iyakoki su kuma na haramun a nisanci shan giya a nisanci shirka a nisanci ƙarya a nisanci cin amana a nisanci zalunci a nisanci duk abin da Allah ya haramta wannan su kuma limit ne na kada aikata so daga akwai hududul wajibat akwai hududul muharramat wato akwai iyakokin tilas akwai iyakokin kuma kar a kuskura ayi to bawan Allah na kware shine mai kokari duk inda aka ce ayi yana yin kokari ya ga yayi kuma day on a daily basis yana kokari ya ga yayi improving inda aka hana kaida no one is perfect amma bawan Allah na kware kullun kokarinsa ta yaya za a yi minimizing kasawarsa abinda Allah ya haramta ta yaya za a yi na ƙara takaita su kullun bawan Allah na kware ya zama bin umurnin mu na Allah karuwa yake nisantan sabon Allah raguwa yake a wajen bin Allah muna ci gaba a kasawar mu kuma muna kokarin yin me rage adadin sa waɗannan su ne limits guda biyu na Allah da yace mu rika kiyaye su kuma daman dukkan manufa ta aiko annabi gare mu shine dan ya karantar da mu waɗannan limits din na muharramat mu nisanta na wajibat mu aikata aran ma kana da ayoyi a Qur'ani ko da misali ɗaya ko biyu da zasu bayyana mana iyakoki na Allah in akwai misalai ka kawo su
uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
arama ya kawo mana misalan ayoyi guda biyu a Qur'ani duka suratul Baqara amma bari na fara da tabiyun gabanin mu da ta farko tabiyun Allah yace tilka hududullahi muhallu shahid tabiyun as-salaku maratan ya zama Baqara aya ta 229 sai yace tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududullahi fa ulaika humuz zalimun sai yace wannan sune iyakoki na Allah ya sa limit sai ce fala ta'taduha kada ku yi crossing ku fita daga limit din wato ku rayu cikin abin da Allah ya wajabta muku da wanda ya halattar muku kar ku fita cikin halaccin Allah kaga sai ce fala ta'taduha kar ku yi ta'addancin ketare iyaka a tabiyu da ya kawo mana ita ce uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum aya ta nawa 187 haka ne Allah ya muku albarka. Kaga anan sai yace tilka hududullahi fala taqrabuha. Wadancan iyakoki na Allah ne kar ku kuskura ku kusance su. Wannan shi ne abinda Allah ya haramta. Shi abinda Allah ya haramta kar ku je kusa da shi. Abinda ya wajabta da wanda ya halatta kuma ku rayu a cikin su. To kaga shingen Allah biyu ne. Akwai shingen umurni, akwai shingen hali. So daka fala ta'taduha, ku rayu a cikin abinda aka halatta. Fala taqrabuha, kada ku kusanci abinda aka haramta. Wadannan ayoyi duka biyu a Bakara ne ta farko 229 ta 287. Don haka mu rika kiyaye iyakokin Allah, shine amfanin addini. Mu rika kokari, umurni muna bi, hani muna nisanta. Allah shi sa mu wani lafiya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, duk wanda yayi wa Allah ta'a da manzonsa, duk wanda yayi wa Allah da manzonsa biyayya, yudkhilhu jannatin, Allah zai sanya shi a cikin aljanna. Kaga anan wurin sai Allah yace wa may yuti'illaha wa rasulahu, bai ce wa may yuti'illaha kuma wa may yuti'i rasulahu ba, sai yace wanda yayi wa Allah da manzonsa ta'a. Da'a da yace saboda a ka'ida na addini bin manzon Allah din Allah ne, saboda ai ba mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai dan Allah ya aiko shi. So by implication, in muka bi annabi Allah muke bi, dan annabi dan aikan Allah ne. Shi yasa ba a maimaita cewa sai mun bi annabi ba, kawai wanda ya bi Allah da manzonsa, don bin Allah da manzonsa bi ne guda daya. Kuma annabin bai zuwa da wani sako sai sakon da Allah ta'ala ya umurce shi da shi. A ran ma kana da misali akan wannan da zai ba Qur'ani ɗaya ko biyu.
Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah, walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.
Karan ma da yana ta isan mu da ƴan tagwaye yau. Na zo na ce aya biyu ya ka duka a Bakara, yanzu na ce misalan biyu ya ka duka a cikin Nisa'i. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Allah yace ba mu aiko manzo ba sai dai dan a masa biyayya da izinin Allah. Kaga kenan ashe bin annabi Muhammad bin Allah ne. Wannan zai zama suratul Nisa aya ta 64. Ba mu aiko annabi ba sai dai don a bi shi da izinin Allah. Shi yasa babu dama mutum ya ce na yarda da Allah, na yarda da Qur'ani, amma ban yarda da maganganun annabi Muhammadu ba. Ai ba zai ai addinin ba. Ta yaya za ai? Na farko, ta ina muka san Allah? Ta hanyar annabi muka san Allah. Na biyu, ta ina muka samu Qur'anin? Ta hanyar annabi muka samu Qur'ani. Sai muka yarda da Allah, muka karbi Qur'anin, maganganun manzon Allah da suka daba, sai muka ce a su ba mu yarda da su ba. Ai kaga wannan ai ya zama rashin hankali. Ba yadda za a yi mutum mai hankali ya karbi Qur'anin da ya zo daga gare shi, kuma Qur'anin ya ce maka shi annabin baya magana a kan son rai sai dai in wahayi aka masa, kuma shi annabin ka yarda da ka yarda da shi, amma maganganunsa ba ka yarda da su ba. In ka ce ba ka yarda da su ba sai ka rusa su, ka ce babu su. To sai mu ce kawo waɗanda ya faɗa. Ai ba dama ɗan adam ya zo duniya ya yi addini 13 years in Makka, 10 a Madina, a ce ba maganganunsa. Maganganun da aka yi gabanin ya zo, ai akwai su kuma an rubuta su. Waƙe ma da aka yi ba maganar Allah ba, gabanin ai koshi, ga su shu'ara'ul jahiliya, babu su. To tun da ka ce wannan ba nasa ba ne, ina nasan suke? Ai ba dama ka kore baka kawo wani ba. A shekara 23 nan me ya faɗa? Shi yasa bin hadisi bin Qur'ani ne, bin Qur'ani bin hadisi ne, ba a raba su ga baki daya. Shi yasa Allah yace may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, duk wanda yayi wa manzon Allah biyayya, to a gaya masa Allah yayi wa biyayya, saboda ba ka raba Allah da annabinsa, ba za ka taba raba su ba. In dai Allah ne, ba ka raba shi da annabinsa ba. Mafhum? Tayyib. Shi yasa ka'idan addini, ana addini ne da bin Qur'ani da bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na uku, da ijma'in malamai da suka yi, waɗannan su suka fi komai ƙarfi a ƙarfin hujja qur'ani ne number 1 number 2 shine hadisai number 3 shine ijma'in malamai duk inda ka rusa qur'ani ko hadisi to addinin gaba ɗaya ake rusawa saboda babu dama addini ya tsaya ba tare da an yi aiki da qur'ani da hadisai ba duk inda aka rusa qur'ani an rusa addini duk inda aka rusa hadisai wallahi al'azim an rusa addini don haka Allah ta'ala yace wa may yuti illaha wa rasulahu duk wanda yabi Allah yabi manzonsa menene sakamakon sa yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna aljanna sai yace jannat a matsayin plural wato aljannonin kala-kala ne a karatun baya ai mun yi bayani yadda suka zo cikin suratul rahman ba sai mun maimaita ba a wurin ko Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda korama ke gudana a ciki jama'a aljanna ba dai take da duniya ba mu rika bambancewa saboda wani lokaci sabo yau da kullun yana sa mu rika dauka wai ni'imar aljanna tana kama da ni'imar duniya Allah ba dai suke ba duk jin dadin ka a duniya in mutun ya shiga aljanna na sakan dai wallahi zai ga da duniya kawai bata lokaci akai sakan dai manzon Allah yace aljanna tana mantar da mutun dukkan rayuwar duniya na dadi sannan azabar wuta na sakan daya daga an sa mutun aka dago shi annabi yace duk dadin da yaji a duniya zai manta shi yasa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa ma fil janna min ad-dunya illa al-asma hadithin ya cikin baihaqi hadisi na 321 yace duk abin da yake aljanna bai yi kama da komai a duniya ba abinda kawai suka yi tarayya shine sunan in an ce maka aljanna akwai hurul ain to sunan irin na duniya ne shine kawai zaka tuna an ce matan aljanna an ce akwai matasa ghilman wadanda suke mukhalladun da makamantansu sai ka tuna cewa a duniya ma akwai matasa to sun yi tarayya ne kadai a sunan in aljanna aka ce maka akwai dakunan isa to kawai da sunan ya dace in an ce aljanna akwai zuma ko akwai madara ba fa irin ta duniya bane abinda kawai suka yi tarayya shine sunan kana cire sunan wallahi babu abinda suka yi kama da shi to wannan shine ribar bin Allah da manzansa shine wancan gidan aljanna za a ba mutum kuma aljanna babu doka free society ne aljanna babu wani jurisdiction ko legislation da za a ce an yi doka right honorable ayi hakuri wai da na kira legislation sai aka kalli right honorable speaker wato a duniya ne ake da legislation Allah bai ce ku yi ku bari amma muka shiga aljanna wallahi duk abin da kake so zaka aikata shi yasa kala rawai Allah ya ji kansa yace su suka shiga aljanna su ne mai aljanna yan giyan aljanna ne yace wallahi dan giya zai zama aljanna to kaga laifin sa me abin laifi a ciki ya hakura da ta duniya don ta lahira kuma ya je aljanna yace aljanna zai samu mota lafiyayya sai ya cire salansanta yayi ta danna ta tana kara yace manzon Allah yace wai su waye ne wannan sai a ce su kana rawi ne yace to mu na sa ne yaya iya da mu yace yaya iya da mu ba na sa bane a aljanna free society ne babu wani wai doka wai kar kai kaza je kai duk abin da kake so don babu cutar da wani daman a duniya ana legislation ne don ai protecting cutar da wani to a aljanna babu wani wanda za a cutar kawai za a more ne yadda ake bukata shi yasa aljanna in ka shiga dadin aljanna yafi karfin dan adam ya iya sanin sa shi yasa an kana ga ayoyin da Allah yake ba mu siffar aljanna zaka san aljanna aljanna ce wallahi ba duniya bace arama ba mai misalin aya daya ko biyu
yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwab وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
ده jazakumullahu khaira. Misali na farko cikin suratul Zukhruf ko aya ta 71, Allah ta'ala yake ce mana ita aljanna din yutafu, ana musu tawafi a cikin ta da me, bi sihafin min zahabin wa akwab, da ainihin trace, da kofuna na zinare, za a sa hurul aini, da matasan aljanna suna zuwa wajen yan aljanna ana sabin din su, irin yadda ake sabin manya a duniya. To shi wannan plate din na zinare ne, tunda a duniya an haramta mana cin abinci a plate din duniya na zinare muka kiyaye, to mun je aljanna da shi, za a zo da shi plate din zinare ne. Kofunan da za a tari yan aljanna da shi, shi ma na zinare ne. Kuma a cikin ta ma tashtahi al-anfus, dukkan abun da rai take so a aljanna akwai shi. In ka sawwara wani irin jin dadi da kake so, daga ka sawwara sai a zo maka da shi. Kana zauna sai ka ce kana sha'awan jirgi mai kama da haka, wanda zai rika tafiya upside down sama, ka tafi sama ka sauko, to a wurin malaki za su kawo maka irin wannan jirgin. In ka ce kana son jirgi na kai kadai ne, mai ɗakin bacci a ciki, mai kaza da kaza, mai talabijin da kaza da kaza, wallahi kana buɗe ido sai ga an kawo maka shi gaba gare ka. Wata lazzu ayun, duk abin da zai faranta ido in ka ce kana so ka gani ko menene, aljanna za a kawo maka shi. Kuma Allah ta'ala ya ce wa antum fiha khaliduna, kuma ku a cikin aljanna za ku tawabbata ne dindindin a cikin aljanna. Babu ranar da za a fita a cikin aljanna an shiga. Jama'a, ko a nan duniya ni'ima in ta kai ni'ima, in ka shiga wani wurin ka fito sai ya gane kai ba ƙauye ne, ai gida gida ne, amma har ga Allah wani gidan ya fi wani. Kuma ko a duniya mota mota ce, wata motar gaskiya ta fi wata. Yanzu in ka je ƙauye na fanta mai ka ɗauko wani gida a ƙauyen, maybe kiransa bai wuce miliyan 5 or 6 ba. Idan ka zo da shi nan Abuja, ba zai gyara banɗakin wani gidan ba, banɗaki dai ba zai iya yi ba. Akwai banɗakin da an kashe masa sama da 20 miliyan naira, kaga gida a wani wuri da aka kawo, a wani wurin kuma ba zai gyara banɗaki faya ɗaya ba. Wata motar yanzu in ka je ka naira miliyan 2 za ka saye ta. Har ga Allah akwai wata mota da kudin sabis ɗinta ya fi miliyan 2. To wannan fatun a duniya ba, ba fa je lahira ba, a duniyar a cikin ƙasa ɗaya, amma mun ga ababen daban-daban suke. Wani agogon naira 10,000 ka saye shi, har ga Allah wani in ka ji kudinsa agogon ne sai a ce maka dala miliyan 5 aka saye shi, sunansu ɗaya, amma har ga Allah ka san ba iri ɗaya ba ne. Ka tabbatar ba iri ɗaya ba ne. Yanzu ba wai fa aljanna ba, gida ne a duniya za a gina ko a yi hotel. Jama'a, akwai hotels a duniya, in ka kalle su, ka kalli gidan da kake rayuwa, in ka je ka kwana sai ka dawo memorin ya zauna maka shekara 10 ba ka manta shi ba. Saboda dukkan gidanka in ka je ka ga yadda aka tsara wani hotel, ka san ya fi karfinsa. To kuma wannan fa ba fa a duniya ba, aljanna Allah yake magana. Ginin da tsarin na Allah ne da mala'ikunsa, ba dan adam yayi ba. Yanzu the most expensive hotel a duniya yana Las Vegas a America. Why, what happens in Vegas stays in Vegas. So shi ne the most expensive hotel a duniya, sunansa the Embassy Suite Sky Villa. Ba a ba da hayan kwana ɗaya sai kwana biyu. Mafi ƙanƙantan apartment iya da rooms guda biyu da ɗan ƙaramin swimming pool da kuma ɗan wurin exercise. In ka biya kwana biyu, mafi ƙanƙantansa shi ne dala 200,000. 48 hours za ka biya aƙalla kuɗin da yake kusan naira miliyan 300 a kwana biyu. Amma yau idan ka shiga ƙauyenmu sai ka samu wani hotel ɗin naira 10,000 ne kwana ɗaya. Wani ya ce 3,000, ni dai ban san na 3,000 ba, amma dai na 10,000 na san shi. Wannan hotel shi ne the most expensive a duniya. Kai, ko a nan Afirka akwai hotel a nan Marrakesh a Morocco, sunansa the Grand Riad, R-A-A-D, Riad. Kwana ɗaya yana kai $55,000 to $60,000. Roughly kana biyan naira miliyan 80 ka je ka kwana ɗaya 24 hours. To wannan fa jama'a a duniya ne. mu tambaye kanmu to yaya kuma aljanna take da Allah in dai wannan a duniya ne aka yi wannan kuma baya ga haka aljannan nan da Allah zai baka don Allah waye sai biya kudin ta don Allah wannan fa dakin duniya ka kashe naira miliyan 300 in 2 days don Allah waye isa ya biya sakamakon zaman jin dadin aljanna in ba Allah ne ba mu kyauta ba babu wanda isa shi yasa ita aljannan kyauta ne in aka baka kuma karin dadi babu cefa ne ba biyan school fees babu biyan rent kuma da ikon Allah zaka yi kuligari babu tashin hankali gaji arma gyara zama to wannan a duniya kenan yayi ga aljanna kisa Allah yace jannatin tajri min tahti al-anhar kuma ita aljanna akwai korama dake gudana karkashin ta arama wani korama
masalul jannati allati u'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul muhammad aya ta 15 Allah yace misalin aljanna dai alƙawari ga masu takawa fiha anharun min ma'in ghayri asin a cikin ta akwai ruwa akwai korama na ruwa wanda yake ba mai zarti ba mai dadi ne na farko sunan ruwan duniya ne kawai ya dace da ruwan aljanna bayan nan babu inda suka hada alaka sannan wa anharun min asalin min labanin lam yataghayyar ta'amu akwai kuma korama na nono wanda dandanan bai canja ba Ibn Uthaymeen rahimahullah tafsirin wannan aya yace wannan korama na nonon ba irin nonon rakumi ne ko kuma na saniya da muke sha a duniya ba nono ne na musamman na aljanna sai na uku wani korama wa amharun min khamrin ladhatin lisharibina sannan akwai korama na giya mai dadi ga mashaya irin wanda kala rawi Allah ya ci kansa yake bukata kenan so da haka yin sai ka zaba kai dan ruwa zaka zama aljanna ko dan nono ko kuma dan giya ko dan zuma arama ne zaka zaba
dan duka ne
na arama dan duka daji sannan arambomi da son kai wai shi duka hudu zai hada wato zaka zama kai ne azan ci dukan aljanna kenan a arambomi kenan so sannan wa anharun Allah yace min asalin musaffa akwai zuma tatacciya ba wai zuma ce ta kudan zuma ba ita zuma ta aljanna ne sunan ne kawai ya dace da na duniya wadannan korama duka Allah ta'ala ya ba mu su kuma babu gaba babu kiyayya babu hasada duk aljanna ba wani da zai saka gaba da kiyayya kace ya dame ka wallahi hasada ta yi wallahi babu hasada aljanna kowa yana son kowa a gidan aljanna ne Allah yace khalidina fiha a cikin aljannan za su zauna su dawwama kuma an shiga har abada ne khalidina fiha abada zaka kawo mana misalin ayati da taka abada aran ma
wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa
wannan cikin suratul talaq kenan ko aya ta 11 ta biyu daga karshe ko kaga muhallu shari yace khalidina fiha abada kalmar abada ke bayyana duk wanda ya shiga aljanna ba a fita ita wuta ana iya shiga wasu su fita wasu su dawama mai imani duk kankantan kwatankwacin imani yana iya shiga wuta yayin remedial ko prelim sai daga ba a fito da shi a kai shi aljanna amma ita aljanna duk wanda ya fara da shigar ta to ba ran da zai fita ba a tsufa ba a gajiya ba ta zama boring kwata-kwata in ka shiga aljanna daga nan dindin ne ba a fita Allah ka ba mu aljanna shi yasa Allah ya ce abada qad ahsana Allahu lahu rizqa wato Allah ta'ala ya kyautata arziki ka shiga aljanna jama'a abinda Allah ya ce an kyautata arzikinsa akwai mai kokonto dan Allah yanzu ko manyan duniya ne shugabannin manyan duniya suka ce kai wannan abu ya kyauta ta ai ka san iyaka ne a jin dadi to bari Allah da kansa anan yace wannan arzikin ya kyauta ta yayi kyau kuma ahsana yace kalmar ahsan ya kawo shi da mubalaga wato kan ma na hakika ne inji Allah aljanna Allah ta'ala ka bamu aljanna Allah ka bamu aljanna da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu kuma Allah yace wa zalikal fawzul azim wannan rabo ne wanda yake mai girma wallahi jama'a duk wanda ya shiga aljanna ya rabauta duk wanda ya shiga aljanna ya samu rabo wanda yake mai girma rabautuwa shine ka shiga aljanna ka kauce wuta in Allah ya bamu aljanna har ga Allah ni guta ko kallo bazan je ba duk da aljanna an yi bayani cewa dan aljanna yana iya kallon yan wuta to a ran ma akwai window wuta a aljanna ni nawa zan kulle ne ko kallo bazan yi ba wallahi na hakura in dai za a ga in wuta na hakura aljannan nan mu za mu zauna kuma ba fita a cikin ta yawo saboda me Allah da kansa yace rabo ne mai girma akwai aya akan wannan ko babu a bamu misali din akwai
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هنا محل الشاهد شكرا آل عمران آية نوى 185 Allah ya maka albarka ta dace haka ne 185 daidai ne muhallu shay Allah ya ce fa man zuhziha anin nari wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya rabauta duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shi aljanna ya samu rabo jama'a ko a duniya aka yi mummunan hatsarin jirgin sama ka fito lafiyar ka karau ba abin da ya shafe ka me yake fada wane ya auna arziki ai maganar da mai sunan babana ya zo ran nan yake ne gabanin azumi cewa idan kana da tafiya a keke ka fada kai hatsari sai a ce Allah ya sa bai kurje ba in kana da tafiya a mashin ko mota ka fada sai ya ce Allah ya sa a ce bai karye ba a mashin a mota sai Allah ya sai a ce Allah ya sa bai mutu ba in a jirgi ne sai a ce Allah ya sa a samu gawarsa wato wai kai hadarin jirgin sama a samu gawarka a hada waje daya a mata wanka a yi sallah a ce ga kabarin wane wai wallahi rabauta kai wai arziki ne a samu gawarka a hada a jirgi sai a ce Allah ya sa a samu gawar wato kaga shi mai keke kurjewa ake mai mota mai mashin sai a ce Allah ya sa bai karye ba mai mota sai a ce Allah ya sa bai rasu ba amma jirgi sai a ce Allah ya sa a samu gawar ai kaga mai keke ba a cewa Allah ya sa a samu gawar in yi hatsari amma jirgi sai a ce Allah ya sa gawar a same ta dai a samu dai a zo a mata likafa ne a yi sutura a sallace ta a kai ta makabarta wato wai a samu gawarka a hatsarin jirgin sama ma rabautuwa kai to in dai wannan rabo ne yaya ga wanda ya je lahira yana kallon wuta aka ce ba taka bane shiga aljanna da Allah wannan rabo kai wannan in dai a duniya samun gawarka a hade ba ta kakkarye ba ta kone ba wai rabautuwa ne yaya ga wanda ga wuta aka ce je aljanna ita wutan lahira fa yadda manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya fada wanda nayi magana a baya yana magana wannan aya ta Ali Imran ta 185 fa manzo zai anin nar yace wutan lahira ta kan zo ta jahannama tana da 70,000 zimam wato tana da linzami guda 70,000 akowa yace ma a kulli zimam 70,000 malik yajrunaha akowana linzami dai belt guda daya mala'ika 70,000 ne ke rike da ita wato belt 70,000 kowane dai mala'ika 70,000 in kai computing zaka ga mala'ika biliyan 4 da miliyan 900 ne suke jawo jahannama suna jaye jaye ta fisge ta jasu su jawo ta mala'ika daya zai iya zuwa ya kalli wannan universe da muke ciki ya mai da ita upside down kwaya daya annabi yace yana iya daukan duniya ya maida samanta har kasa yana bayani a ayar farkon suratu fatir yace daren da aka isra'i da mi'raji da ni mala'ika jibril ya zo da fukafuki nawa yace kwaya daya bude ta da dukkan sansanin sama 599 reserve ne waɗannan su ba san sabon Allah muka taimaka kanmu muka taimaka in dai wadancan halittun su da bin Allah ni da kai kuma dan mun sabi Allah ba mu bi tamu a halittun Allah wa yake tamu yanzu wannan fa kasar da muke kanta a in ka duba sun rana halitta ce ta Allah baiwar Allah ne ta ninka in ka dauki asalin volume dinta zaka saka kasa sau miliyan 1,300 a cikin ta kuma bata cika ba in zaka yi MT dinta ka mai da ita kwariya sai ka saka 1.3 size na kasa gaba daya a cikin rana bata cika ba 1.3 million da duk kasar nan ranar bata cika ba na duniyan gaba daya ka dauke ta dukkan duniya the land the ocean sai ka saka 1.3 million bata cika ba Allah ta'ala yana da tauraro guda daya da ya halitta astronomers suka ce so 12 billion times nan karana wannan a ilimin duniya ma tukunna 12 billion times ba fa million ba to da Allah yau idan muka saki Allah wa muka cutar bin Allah da muka yi don kanmu ne abi Allah kanmu muka cutar Allah ta'ala ya bamu ikon bin sa da shi cutar da kanmu ya kuma sa mu shiga cikin bayan da suka masa bi dukkan rayuwar duniya shine a shiga aljanna in ba a samu an yi asara duk da right honorable Tajuddin M Abbas dentist ya nuna ba bukata amma dai zan kira shi ya hakuri ya zo ya ganinku yau dama ce tunda ka shigo ɗakin Allah albarka su ga right honorable speaker to ai rahama ce da kuma ɗan uwantaka ne a zo a gaisa da su insha Allah ta'ala insha Allah ba shi a yazo kujera a rama ba shi taka insha Allah bismillah su ka azauna a zauna din ba komai ba komai ya fi ko to ba da to bismillah a zauna a tawo ka zauna ba komai